بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يوم وصل البركة بركة مدى ودى يمتشي نرانا الحميس يومنا شاشدة دوات رمضان شكرا تفقودة دليل هدى أربعين لبقى إباية هجرة مرضى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. Wanda yayyade da lissafin 5 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin program ɗinmu na tafsirin watan Ramadana mai albarka. Muna cikin suratul Baqara. Yau insha Allah za mu yi darasi na 31 cikin jerin gwanon darussan wannan sura mai albarka insha Allah, daga faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin aya ta nawa ne ba
61
ko wai da kultum ya Musa na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وقومها وعددها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana wato ni'imomin da yau bari Isra'ila da kuma irin butulci da fantsara da rashin arzikin da suka gwadawa ainihin wato annabi Musa, da irin kafirci da suka yi da yadda suka butulce wa Ubangiji madaukakin sarki. Allah ya ce wa idh qultum, kuma ka tuna ka ambata musu wa idh qultum, lokacin da kuka ce ya Musa, suka ce kai Musa, lallasbira ala ta'amin wahid, mu ba za mu iya jure cin abinci guda ɗaya kullum ba, fad'u lana rabbak, saboda haka ka roƙa mana Ubangijinka, ka kira Ubangijinka, yumbit lana yukhrij, yukhrij lana mimma tumbitul ard, ya fitar mana ya samar mana da abinci daga abinda ƙasa take tsirowa, min baqaliha, daga mabukwara ƙasa, su ne irin su doya da dankali da makani da makamantansu, min baqaliha wa qithaiha, da kuma gujja, dangin gyaɗa da gujja, wa fumiha, da kuma alkamarta, wa adasiha, da kuma wake, dangin irin su wake, wa basaliha, da kuma albasata. Kala sai ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adna, yanzu nan kun zaɓi musanya a ƙasƙantacce billadhi huwa khair, a madadin mafifici, ihbitu misra, to ku sauka a kowane gari da yayi muku. In an karanta da misran kenan da tanwini, wanda shine qira'atu al-jumhur. Amma kamar da muka bata a jiya, akwai mushafina ibn mas'udin da yake karanta ihbitu misra, sai ya zama cewa to ku gangara zuwa garin Masar inda kuka hito, inda Fir'auna yake. Ihbitu misra, to ku sauka kowane gari. Fa inna lakum ma sa'altum, lalle za ku sami abinda kuka roka a garin. Allah yace wa duribat alaihim adillatu wal maskara, sannan kuma dan haka aka sanya musu kaskanci da talauci. Allah yace wa ba'u bi ghadabin min Allah, sannan suka koma da fushin Allah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatina, wannan hukuncin da aka yi musu saboda sun kasance masu butuncewa ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq, kuma suna kashe annabawa ba da gaskiya ba. Zalika bima asaw, wannan hukunci saboda saban Allah su. Wa kanu ya'tadun, kuma saboda sun kasance masu wuce iyaka. Wannan aya tana mana ishara zuwa ga taurin kan Bani Isra'ila da jafa'in su, da yadda suka wuce makaɗi da rawa wajen canza abin da aka yi musu na alkhairi da mummuna, da mummunan zaɓi, da yadda suka bijire wa Ubangiji, da rashin ladabi wajen magana da manzansu da Allah ya aiko musu, da rashin ladabi wajen magana da Allah shi ne musu nema. Kun dai ji abin da suka ce, lan nasbira ala ta'amin wahid. A fa'amu a nan, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ambata, ya haɗa abinci ɗin da abin sha. Domin Qur'ani yakan kira abin da ake ci da wanda ake sha duka da sunan abinci. Kamar ka kalla faɗin Allah, wa man lam yata'amhu fa innahu minni, wa man lam yata'amhu, duk wanda bai ɗanɗani ruwan ba, fa innahu minni. Allah ya ce, illa man ya rafa ghurfatan bi yadihi, sai Allah kuma ya ce, fa sharibu minhu, kaga ruwa ne ake magana da aka hana kansu sha. Amma sai Allah ya ce, fa man lam yata'amhu, wanda kuma ka ce wanda bai ci ba. Haka ka kalli wannan yana cikin matsala, ba ku gaba a mutarar da shi. Haka kamar fadin Allah a cikin suratul Ma'ida, laysa alladhina amanu arba yakaranta wajhan astazuna, laysa alladhina amanu wa amilu salihati jinahu fima fa'imu, ko magana ne akan giya, magana ne akan hukuncin giya. Idan mattaqu wa amanu, zuwa ƙarshen aya, haka Allah ya ce babu laifi ga wanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai. Fima ta'imu, game da abinda suka sa a bakinsu, ana magana ne kuma akan giya, ba ce kuma fima sharibu ba. Saboda a larabcin Alƙur'ani, idan aka ce ta'am ko ta'imu, yana iya ɗaukar abinci da kuma abin sha. Don haka su manan da suka ce, lan nasbira ala ta'amin wahidi, ba za mu iya haƙuri da cimaka ɗaya ba. Kuma dama ne cimaka ta su, abin sha ne guda ɗaya da abinci. Abin sha wannan darɓa, abinci nama ‘yan shilan nan da ake ce masalwa. Wannan shi ne abin da suka faɗa, suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid. Suka ce, saboda haka suka ce Annabi Musa, fad'u lana rabbak, ka kira mana Ubangijinka. Ana akwai rashin ladabi a cikin zancensu, wato sun jingina Annabi Musa, shi kadai suka jingina wa Allah, kamar irin su ba ruwansu, su ba sabgarsu ba ce wannan shi ya damu. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, ka kira Ubangijinka ya fitar mana da abubuwan da suka ambata. Malaman tarihi suka ce, wato wai sun lissafa abubuwan da suka saba ci ne a zamanin da suke rayuwa a Masar ƙarƙashin mulkin Fir'auna, lokacin da ake azabtar da su, da ake wahal, ake ɗanɗana musu kuɗa. Waɗannan abubuwan su ne abin da aka masu. Sai suka ce, wai su suna bege, suna nufin ɗin ire-iren waɗannan abincin. Albaƙal su ne ake ce mabunkura ƙasa, kuma yadda malamai suka fassara shi, malamanmu na zauri, albaƙal su ne abubuwan da duk wani itaciya wanda ba yi da itace, sai dai ya dinga yaɗo, sannan ya fitar da amfaninsa a ƙarƙashin ƙasa, kamar yadda doya dankali da makamantan su suke kuma sai yake ci musu al-buqul al-buqul na daya kenan wato abuwa masu yado wanda ba su da itace wal qissa ana cewa al-qissa kuma ya halatta a ce al-qissa kamar yadda wasu cikin masu karatu suka karanta cikin wata kira al-qissa shine wato ki abin nan gujiya da gyada da gujiya wanda su ma sun yi kama da waɗancan da aka ambata doya da dankali da makani amma su waɗannan suna da seeds a cikinsu ‘yan ƙanana su ne gujiya da gyada su ne kissa walfu malamai sun yi saɓani wajen fasar da ne alfu wasu ka ce alfu wato lafazi ne muharraf min al-thum dan larabawa suka yi wannan taharifin su canza fa'u zuwa sa'u wasu kuma suka ce alfu shine al-himfa al-kama wannan shine tafsirin sayyidina Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa da manyan malamai cikin malaman tafsiri Ibn Jarir da makamantansu da wasu malamai cikin malaman lugha irin su An-Nahas duka suka ce alfu yana nufin al-kama kar mu manta a baya dama sun dinga ambatan alkama da aka ce wa qulul hifa sai suka ji suna cewa hinfa hinfa to da alkama wanda ɗaya ne daga cikin muhimman abinci ko ababen sarrafa kayan abinci da gari sannan suka ce wa adasiha da kuma al'adas shine wake da dangoginsa wake da dangoginsa to waɗannan abinciccika duka abinciccika ne waɗanda suka saba amfani da su a lokacin da suke zaune a cikin Masar yanzu kuma sai suka nemi wannan bukata ta rashin ladabi cewa a mayar musu da waɗancan abinciccika daga cikin wannan abincin wa basaliha da kuma albasa daga cikinsu afu wal basal suna daga cikin abin da malaman musulunci suke sabani game da halaccin cinsu ko rashin halaccin cinsu sabanin ya samo asali daga wasu hadisai wanda suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci albasa da tafarnuwa akwai hadisi da ke cikin sahih muslim wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin madina farko kafin ya samu inda zai zauna gidansa na kansa akwai sahabi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masauki a gidansa farkon al'amari ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a ƙasa shi kuma yana zaune a saman bene gidan bene ne gidan bene ne bayan kwana ɗaya biyu sai hankalin shi bai kwanta ba ya ce ya za yi ni ina sama annabi na ƙasa ba zai yi ba sai da ka yi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka kwashe kayanka za a kwashe kayanka a maida shi sama ni da matata da iyalina za mu dawo ƙasa kamar su dawo sitirun kenan shi kuma ya koma asalin bedroom manzo Allah ya ce nan ma shi ne ce aya manzo Allah ba zai yi ba kai hako nabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin ya dawo ma sun kwashe kayan shi su mai da shi sama ba wata rana cikin ranaku sai ya sa aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a soyayyen nama sai aka zuba albasa irin yadda kake idan ka sai nama ko ce a sa ba albasa ko kabeji da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an jima sai aka dawo da nama sai ce a nuna mushi ina ne annabi ya sa yana so ya ci daidai inda annabi ya sa sai aka ce mushi ina ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude nama da ya ga albasa ko sai kuma ya kunshi ya ji cewa sai an kalle shi ya tashi sai ya maza ya tashi ya hau sama ya je ne ya iso ya ce ya manzo Allah na aika an kawo maka abinci ina ganin na yi iya kokari na amma an dawo shi an ce baka ci ba ko lafiya annabi ya ce lafiya lau ya ce ni ba na cin abincin da aka sa albasa ko tafarnuwa ko wani abu mai wari a ciki cikin ba halas bane ya ce a halas ne ku kuna ku iya ku ci amma ni walakin ni unaji malla tunaji ni ina ganawa da wanda ku ba ku ganawa da shi ina ganawa da mala'ika jibril kullum shi kuma mala'iku ba sa son wani abu wanda yake da abin da haka irritating smell kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi a wurin shi ba zai ci ba amma su suna iya ci kaga na cikin Abu Dawud akwai hadisi da yazo da kwatankwacin wannan ma'ana annabi ya kira su da suna al-khaba'ith al-khaba'ith wato munanan abubuwa kaga a zahiri kace kace to ai ya halasta amma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya zo cikin masallacin sai yace fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, malaiku suna cutuwa daga abin da ke cutar da banu adam. Wasu cikin malaman zahiriya sai suka ce wannan ya nuna haramun ne cin tafarnuwa ko albasa, suka ce saboda zuwa tsallar jami'i su a wurin a fatawarsu fadilla ne, kuma duk wanda bai zo ba kaza kaza kaza, saboda haka duk abin da zai iya hana ka zuwa to haramun ne kai shi, za ka saka haramun. Amma dai magana mafi dacewa da usul na malamanmu shi ne cewa makruhi abin kyama ne, idan mutum kuma ya ci bai kokari ya goge bakinsa ta yadda ba zai cutar da al'umma da ke cikin masallaci ko cikin duk wani taron na jama'a, ba zai cutar da su ba saboda warin albasa ko tafarnuwa ko kabeji ko makamancin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. To a take sai banu Isra'ila suka ce su a canza musu a ba su waɗannan abubuwa waɗanda suke na wahalar su ne da suke yi a madadin ‘yan shila da darɓa. Allah ya ba mu labari ya ce ƙala, sai annabi Musa ya ce musu atastabduna alladhi huwa adna bi alladhi huwa khair. Idan muka lura a nan annabi Musa bai ɗaukaka maganar su ga wani Allah ba, sun ce a kira Allah. Annabi Musa da ya lura wannan zance ne na tsara, zance ne na yasasshiyar magana, to babu ladabi a cikin kai wannan zancen wurin Allah. Kuma ɗauki wannan abu ɗayan darasin cewa ba a roƙon Allah a faɗi magana yasasshiya ko magana ta wasa da dariya, irin yadda za a ce ya Allah kuɗi emergency, ya Allah kuɗi kaza, irin wannan addu'o'in da mutane suke wanda a cikinsa akwai barkwanci, a cikinsa akwai sakin zance mara na rashin mutunci, to ba daidai ba ne ga addu'a. Shi daga cikin ta'addanci a cikin addu'a, addu'a da ba za ka yi ma oganka ko babanka ko dole kake ganin mutunci ba, dan yaba ya za ka yi wa Allah irin wannan addu'a. Wani ko za ka ga har zai je wato ɗakin Allah mai alfarma kuma yana addu'o'i wanda a cikinsa akwai rashin ladabi, a cikinsa akwai rashin mutunta alfarma wajen, a cikinsa akwai rashin sanin darajar Ubangiji, to babu kiran wannan addu'a. Saboda annabi Musa bai ɗaukaka wannan addu'a zuwa ga Allah ba. Wasu malamai suka ce saboda ai abinda suka faɗa bai buƙata addu'a, noma bai buƙata sai ka yarda, procedure da kawai in ka bi shi kenan, in ka dace ka samu, in baka dace ba sai ka ba sai ka yi addu'a ba. Haka wasu malamai suka ce saboda ai noma suke so su koma yi ko so suke su koma noma na alkama da doya da makani da citta da sauransu, to bismillah ga sanan ga ƙasa su je su noma za su samu. Haka wasu malamai suka ce cewa abin baya buƙatar sai an yi addu'a. Suka ce Allah ya ce mana annabi Musa ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu nan kuna fifita abinda ƙasa take fitarwa na makani, da abin take fitarwa na wake, da abin take fitarwa na alkama, da abin take fitarwa na citta da kanumfari da masoro da albasa, waɗannan sun fiye muku akan soyayyen naman ƴan shila da darɓa mai zaƙi irin na zuma. Suka ce mun fi son wannan, to shi kenan. Tunda haka ne ibi umisar, to ku sau ku gangara ku zaɓi duk garin da ya muku ji kushka, kamar da muka mata an karanta da misran da tanwiri, sai zama cewa misra a nan ba suna ne na yanka ba na wani gari, wato suna ne kawai na common noun, suna ne na kowane gari a yace mishi misru, wato birni. Malamai sai kokarin su extract su fahimci fuskokin da wannan abinci da Allah yake ba su, wanda kullum irin sa ne guda ɗaya, ta wace fuska ya zama ya fifici wanda suke so. Akwai fuskoki guda biyar. Fuska ta farko, shi wannan abincin zaɓin Allah ne, su kuma wannan zaɓin kansu ne, saka wannan abincin na almannu wa salwa ya fifici baƙali hawa ke sa'iwa wa kuma wani asibadisiya, kasancewar zaɓin da Allah ya yi babu shakka ya fi zaɓin da mutum yi. Saboda darasi da mu ɗauka ne shi ne zaɓin da Allah ya zaɓa wa mutum, ba cikin ilimin Allah ko wannan shi ya fiye maka, ko da kai a cikin ƙaramin iliminka kana ganin akasin haka. Wa sa'antu tuhibbu an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, so da dama za ka yi wani abu a wurin Allah kuma shine alkhairi gare ka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun fuska ta biyu saboda a wurin dadi a baka da wurin abin da ke cikin abincin na nutritious balance wato mawad gudaiya abin da ke cikin abincin na wannan naman ɗan shida da darba abin da ke cikin shi na ɗan ɗaro mai daɗi da kuma abin da zai gina jikin ɗan adam ya fi abin da ke cikin waɗancan waɗancan wasu su ma starch ne kawai zallansu wasu su ma suna da wasu abubuwa masu cutarwa sannan na uku shi ne shi almanni wa salwa darba da ɗan shida suna samu su ci ba tare da sun yi wani aikin wahala babu noma babu sassabe babu huda babu feshi babu biyan kudin aiki babu komai suna zaune kawai Allah yake wasu wannan kuma sai sun yi wahala kaga anan a fili yake cewa wanda ka samu ba tare da wahala ba an yi haka akan wanda ka samu da wahala sannan abu na hudu wato abinda Allah madaukaki yake saukan musu to shi zai ishe su ya wadace su wannan kuma wanda suke so su noma babu garanti akai idan ka noma za ka samu abin da zai ishe ka wadace ka mun ji cewa as-salwa kowane mai a cikin su ana ba shi dama ya yanka iya adadin abin da zai ishe shi na rana haka nan al-mannu kowa yana ibar abin da zai sha na wannan rana saboda haka babu deficit babu wato raguwa babu gidi alhalin ko wanda zaka noma baka da tabbacin cewa idan ka gama yin noma proceeds din za su kai abinda ka sa rai ko abinda ya kamata ka samu ko abinda zai ishe ka fuska ta biyar shine wannan abinci na isra'iha wa kumiha da yi a cikin shi akwai abinda zai iya lalacewa ka iya kai noma ka zo kai kuskure wajen process na ajiya ya riɓe ko kwari su lalata shi wancan kuwa babu magana ma ajiya balantana ya lalace wani ya daga cikin fuskoki guda biyar da malamai suka fitar wanda ke nuna fifiko da aka ce a tastabdilna allazi huwa adna billazi huwa khair Allah ya ce ibtu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillah sai kuma aka ainihin wato sanya musu azilla azilla da kasra shine kaskanci aka sanya suka wulakanta wal maskara da rashin abun hannu da talauci wato azillu as-sagha kaskanci wal maskaratu al faqr Imam al-Qutubi yake cewa fala yujadu yahudiyyu ba a taba samun ba yahudi wai kana ganiyyan ko da yana da wadata haliyan ka same shi ya karaitu min ziyil faqari sai ka same shi da tufafi na talauci wa qudu'ihi da kuma zaka samu talauci yayi ragaraga da shi wa mahabatihi sai ka same shi kuma da tsoron talauci duk kudin da bai rude samu zaka samu cewa har yanzu babu alamar wadata ko azziki a tare da shi har yanzu zaka ga yafi kowa kwadayi yafi kowa ba bakire yafi kowa tsoron talauci sai ga mutum ana cewa yana cikin manyan attajiran duniya guda goma ko guda arba'in sai ganshi yana da gajeren wado da singile ci babu kira da rashi a garashin kira alamar talauci to mun ji da Allah ya sa annabi Adamu azan yace inna laka ya Allah tu du'a wala ta wala ta amene ne Allah tu du'a fiya wala ta ba za ka yi yunwa ba ba kuma za ka yi tsaraici ba wa anna karakat ma'ufiya wa laqabha lafza ba yahude a tsirara duk arzikin shi duk wadar shi to za ka ga ya fi kowa naci wajen neman kuɗi saboda tsoro kuɗin yana samuwa ba zai iya wadata ba yi da kana'a bai da nutsuwa akan cewa kuɗin sun wadace shi wannan saboda wannan tarihi da suke da shi mummuna wajen cewa Allah madauki sarki ya riga ya jarabce su da talauci a cikin zukatansu za ga ba yahudi bai iya wato natsuwa ya yi abin da masu wadata suke na more rayuwa yana nan yana yawo a duniya da sunan wai yana yawon buɗe ido ko yawon bincike ko yawon ganin gari bai samu riya zauna dan mai wadatar shi ne samu riya zauna ya ci arzikin shi lafiya amma wanda kullun yana buge buge yana fadata shi kuma ba mutsaka tare shi da talaka to haka Allah ya jarabce su da wannan talauci a zukatun su dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal gina ginan nafs dama wadata wacce ke sa mutum ya samu ya ji dadinta ita ce wadatar zuci amma in dai mutum bai da wadatar zuci to komai abin da ya samu na arzikin duniya ko zaka tarar da shi bai da talaka bai da bambanci da talaka irin tsoro irin wahala irin tsumulmula da talaka yake ciki shi yake ciki da shi ma cikin ciki ina fata mun gano wannan sannan azilla Allah ya dige su da kaskanci Allah ya sanya musu kaskanci ta yadda za mu kuma ga cewa a matsayin su na al'umma ba su da ƙasa ta su mai zaman kanta wanda za a ce wannan kowa ya hakura ya bi musu ƙasa su sai dai ko ina aka je tara ta yi ko ina aka je sai dai su ɓata ana mai kaya na ja ɓarawo na ja kamar yanzu Falastin da suka je suka tsada suka amfani da ƙarfin wasu manyan ƙasashen duniya su Burtaniya daga baya kuma da Amurka da Faransa da sauransu aka ɗaga musu da ƙarfin tsiya har yanzu duniya ba ta da cewa ƙasar su bace har yanzu ana da kuma cewa ba ya da ƙasar su bace yayin da kuma kowa inda yake an yadda ƙasar shi ɗan Najeriya ɗan Nijar ɗan Kamar ɗan Chad ɗan Faransa kowa an yadda cewa nan ƙasar ku ne ku Faransawa nan ƙasar ku ne ku Amurkawa nan ƙasar ku ne ku yan Najeriya amma su har yanzu ba ya da cewa ƙasar su bace kullum aka je a zaura musu ɗinki duniya sai an kaɗa ƙuri'u sai an faɗi muryoyi da maganganu cewa ba a yadda ƙasar su bace ƙasar kwace ce ƙasar Allah ita ce haka me yake wannan wulakanta yana daga cikin azilla da suke ci sannan hatta kafirai ɗan uwansu ba su amince da su saboda Hitler kafiri ne ɗan uwansu amma menene mashru'insa sanda ya yaƙi duniya na biyu ya ce mashru'insa shi ne yana so ya ga cewa duniya za ta rayu babu Yahudi a doron ƙasa in ba an ƙarar da suwa ba za a samu zaman lafiya a duniya ba kuma haka ya ta kashe su ya ta kama su ya ta kulle su ya ta musu babu abin da ya musu ba har yanzu suna bikin tunawa da bakin cikin abubuwan da suka faru da su na kisan kare dangi da aka musu a wasu wurare to haka kalla ka gani kuma tun wato kafin wannan zamani sarakuna da halifofi da waɗanda suka yi mulki salafin a baya duk waɗanda wato gwagwarmayar sarauta ta haɗa su da Yahudawa to ba sa jin sauƙi a gurguwa ana casa su sosai Salahuddin al-Ayyubi ya ɗanɗana musu haka nan sarakuna irin su abin nan wato wannan nan kusa Muhammadu al-Fatih da sarakunan musulunci na can bayan daular Abbasiya da sarakunan musulunci a daular Andalus a ko'ina aka suke shan wannan wahala kuma har yanzu gashi nan suna cikin ko yanzu wani yaƙin da ake yi za ka ga su sun fi kowa firgita da tsorata da shiga cikin tashin hankali game da yaƙin haka kuma kullum suke daga wanda suke Isra'ila da wanda suke wasu wurare da aka je aka ajiye su a nan Afirka irin ƙasar Eritrea ko a ƙasar Turai irin ƙasashen Cyprus da makamantansu ko ina suke haka suke a matsayin ana musu kallon cima zaune ana musu kallon ƴan kama wuri zauna kamar yadda ake haka ake ce musu al-istiqa ƴan kama wuri zauna ba ƙasar su bace ƙasa ce da suka yi fashinta Allah ka tsare mu Allah ka kawo mana sassauci daga wannan barna da Yahudawa suke kawo a cikin duniya sannan mun ji cewa Ibn Kathir yake cewa da Allah ya karasa ayat da cewa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wannan abin da Allah ya musu hukunci an yi musu ne saboda sun kasance suna kafir cewa ayin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaq suna kashe annabawa ba bisa gaskiya ba zalika bima asaw wannan saboda sabon Allah su wa kanu ya'tadun kuma sun kasance masu wuce iyaka Ibn Kathir a tafsirin sa yake cewa hada nabiy da zainahu هذا الذي جاء بينهم به من الذلة والمسكر وإهلال غضب الله عليهم بسبب استقبالهم وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم وإسيانهم وأدوانهم يتشي ونن أبن دعاك المسلم abinda Allah ya musu na wato na sanya musu kasanci da talauci da lullaba musu fushin Allah wannan an yi musu ne bi sababi istikbari saboda girman kan da suke wa Allah wa kufrihim bi ayatillah da irin butulcin da suke wa ayin Allah wa iharatihim hamalata al ash-shar'i da suke wulakanta masu kawo sakon Allah su ne kenan yace wa humul anbiya'u wa atba'u annabawa da malamai wanda suke aikin annabawa wa isyanihim da kuma tsantsan sakon Allah zaka same su a cikin komai na sakon Allah wa udwanihim da kuma wuce iyaka kika kalla waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata sune wato a farko akwai al-kufr bi ayatillah kafircewa ayoyin Allah komai da Allah ya faɗa Yahudawa za su ce ba haka ba su yadda ba ba su yadda da duk wani abu da Allah ya faɗa ba sai ra'ayinsu kawai suke saboda haka a wurinsu babu wani abu mai suna wai sallama wa Qur'ani ko sallama wa at-taura ita kanta babu yadda mu musulmai duk abin da Allah ya faɗa ko ya saba wa abin da muka sani ya saba wa tunaninmu sai mu yadda cewa namu ne kuskure na Allah shi ne daidai ko su ba sa wani zaka su ne suka shiga wanda mutane irin wannan tunanin da ya rata ko ina yanzu na ataizi ƙaryata Allah na ƙaryata abubuwan da Allah ya ambata sai a ce ya saba wa kimiyya ya saba wa bincike na ƙwaƙwaf mutane da wasa da ƙaurin ido wajen iya yin karar ɗaya ga addinin Allah wannan yahuda su ka mana kafaru bi ayatin Allah suna kafircewa ayoyin Allah sannan kashe annabawa ya zuwa cikin hadisi cewa a rana ɗaya yahudawa sun taɓa kashe annabawa guda 300 suka dinga bi gida-gida gari-gari suna yanka annabawa bigarin haka babu wani dalili da ya za a yi haka sannan ga saɓon Allah kallaka ga duk wani abu na saɓon Allah yau yahudawa su suke promoting shi tun daga kan giya zina luwaɗi chata maɗugo duk wani abu da ka sani na saɓon Allah za ka su tallan shi masu ki lati su suke bayarwa a yi shi idan aka hana kai yin shi a ƙasar ku za su zo su kare ka su ce ai kai kana da ƴanci a baka kuma wa kanu ya ta duru da kuma wuce iyaka wuce iyakokin da Allah ya sa na kisa da ƙarya da saɓon Allah da makamantansu Allah ubangiji ya tsare mu wannan aya daga cikin bayanin da za mu samu a cikinta bayan wanda ya gabata akwai nuni zuwa ga wautar Banu Isra'ila da jafa'i wauta da jafa'i shi ne Allah ya maka zaɓi ka ce ba ka san zaɓin Allah ka fi san kai da kanka za ka zaɓa sannan yana nuna mana yadda Yahudawa wato kwaɗayinsu da rashin tunaninsu ya kai ga zaɓen mummunan abu suka bar mai kyau wanda wannan yana nuna haɗarin mutum ya zama makwaɗaici da mai son ya nuna iyawa garin nuna iyawa suka bar abu mai kyau suka canza mai kyau suka zaɓi mummuna sannan kuma daga cikin siffofin azzalimai akwai waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata kafircewa ayoyin Allah kashe bayin Allah nagari da kuma saɓon Allah da kuma ta'addanci zaka tara duk wasu makiya gaskiya suna da nasibi a cikin wannan aya ta nuna mana hukubar da ke samun wanda ya wulakanta ni'ima da Allah ya mishi sai Allah ya kwace ni'ima Allah sai ya kwace ni'ima gabaki da ka rasa idan ka wulakanta ni'ima da Allah ya mishi sannan ayat ta gwada mana halaccin ka roƙi wani wanda kake sa ran cewa mutumin kirki ne maka addu'a ai na maka sabon da suka ce ud'u lana rabbak ka roƙa mana ubangiji kuma yadda wani bawa Allah da ya tambaya game da haka kuma muka bashi amsa da cewa eh ya halasta ka roƙi wani bawan Allah mutumin kirki ya baka addu'a wanda kake mishi fatan alkhairi sabai su wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kuma su yi ma junansu amma da haka wannan bai nufin kai ka shantake ba za ka yi addu'a sannan kuma wato aya tana gwada mana cewa duk yadda muke ganin Yahudawa a yanzu suna da ƙarfi ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin siyasar duniya da ƙarfin faɗa a ji da suke ganin suna da shi to a wurin Allah su wulaƙantattu za ka su daina burge ka a wurin Allah ba mutanen kawai ba ne mutanen banza ne a wurin Allah saboda wannan takamar da Trump su nata yahu suke da cewa suna da karfin soja suna da karfin siyasa sai abinda suke so za a yi sai wanda suke suka ga dama da shugaban kasa a kasar su in ba su ga dama ba sai su je kasar kuma su kamo ka in ba su ga dama ba kai saka mallaki kudi iri kaza ko makami iri kaza ko kai abu iri kaza ka saka sai abinda suka ga dama ba haka suke gani ba to wannan ba wani abin sha'awa bane da auren Allah mutane ne kaskantattu ba ku da sadabin minan ba so da ka dina ba ka sha'awa Allah ya kare shi Allah yake innal ladina amanu
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sadiqina man amana billah والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله أكبر حسن كيتشي إن الذين آمنوا وعمل الصالحات أكمي
من الذين آمنوا والذين
وكيل الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى للي كما للي ولن بسكي إيمان والذين هادوا ليهداوا والنصارى لكرستوتي والصادقين لصادقاوا من آمن بالله لقد سمعت أنه دون إيمان دا الله واليوم الآخر ya iman da ranar lahira wa amila salihan ya aiki nagari Allah ya ce falahum ajruhum to ladan su yana wajen inda rabbihim wajen ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba wannan aya abin da take mana ishara shi yayin da Allah madauki sarki a cikin ayoyin da suka gabata yayi zargi ya Allah wajare da Yahudawa ya ambaci munanan ɗabi'unsu da munanan ayyukansu da saboda adalcin Allah karya musu kudin goro kara dauka to duka wani wanda ya taba yin addinin Yahudawa ko bai da wani sauran abin alkai shine Allah ya wannan tsokaciyar cewa a iya samu a cikin su mutanen da su da mutanen kirki waɗanda ga ka'idojin zama na kirki idan sun cika to sun tsira shine Allah ya ambaci waɗannan tafarki guda uku na farko innal ladzina amanu wanda suka yi imani a nan ma'anar su mu'minai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka musu laƙabi da al'ummar musulunci wanda suka bi alqur'ani suka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi kuma suka yi imani da annabawa da manzannin da suka zo gabanin shi la nufariqu baina ahadin min rusul wannan shine mu illal ladina amanu da aka bada nan mu ake magana mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon ta zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin nabawan su har zuwa ƙarshen duniya jinsi na farko kenan sai ce wal ladina hadu da kuma waɗanda suka zama yahudawa sune mabiya annabi Musa alaihi salam jikokin wato Isra'ila alaihi salam waɗanda muka ji a baya an ce duka sun samo asali daga jikokin ƴaƴan shi jikokin shi dan ƴaƴan shi nan guda 11 sune al-asbab waɗannan su yake ce ma yahudu daga yahuda wanda ɗaya ne daga cikin kakannin su an ce a wannan al'umma ta samo asali ta hanyar daurori ne guda biyu bayan da annabi Sulaiman ɗaya daga cikin manyan annabawa cikin banu Isra'ila Allah ya mishi wafati wannan annabi wanda yake ya bukasa a sarauta da mulki da annabta wani lokacin da ya rasu ma Allah madaukakin sarki da ya ɗauki rayuwarsa saboda kwarjininsa mutane da aljanu da sauran halittu da suke fada sa basu ma sai ya mutu falamma qadaina alaihi maut ma dallahu ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati ya mutu yana zaune ba wanda ya daga ido ya kalle shi ya gane ya mutu har sai da da yake ci mata gara ta ci sandar shi sandar ta faɗi to wannan annabi bayar rasul sallallahu alaihi wasallam sai daular yahudawa ta fashe zuwa gidan akwai ɗansa wanda ya kafa dauda guda daya a hukumar wani daya cikin manyan komandojin sa wanda ya kafa wata daula dan sa da ya kafa daular nan shine suka kafa garin Urushalim Urushalim ne shine Baitul Maqdis shine wanda ya fara kafa Baitul Maqdis shi kuma dan yaje karɓa kafa daula a wani gari mai suna Samira wanda daga baya wadannan mutanen Urushalim sun zo sun ci dayan garin da yaki sun murkushe su ga baki daya sun mai da shi daula daya wanda ita ce al'ummar Yahudawa da suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da ainihin wato hayayyafa har wasu suka taso dinnan suka go yankin Jazirtul Arab suka go yankin Madina suka kuma sansani saboda suna da amayar zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai Allah ya ce kuma wan nasara ko da kuma annasara annasara sune da Hausa ake cewa Kirista inda yake akwai bambanci sosai tsakanin nasara da Kirista su nasara sune musulmin al'umma na Musa wanda Allah ya ce ya allazina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala hawariyina nahnu ansarullahi wannan ansar sune ake cewa nasara ko daga wannan kalma ta ansar ko kuma daga kalma birnin da birnin da aka yi shi annabi isa da ake cewa shi birnin annasira annasira a kasar Palestine ta yanzu shi ba wallahi ala ragwaran ce wanda suka zama abokan annabi Musa suka taimaki addini su ne suka yi nasaranci amma bayan shi da annabi Isa alaihi salam ko ba annabi Musa ba bayan shi da annabi Isa alaihi salam da yan shekaru an samu wani sarki azzalimi wanda ya canza addinin annabi Isa daga addinin tauhidi zuwa addinin trinity addinin cewa Allah da Allah uba Allah ruhi ne sarki wanda daga nan ne suka canza suna zuwa christianity wanda suke da belief cewa wanda aka gicciye din nan annabi Isa ne kuma dan Allah ne kuma zunubin da suke da shi shi yasa aka gicciye shi ya zama fansa da zunubin su kaga wannan duka yi wa Allah kayyana kuma Allah ya ce wa ba qatilu wa ma salabu wa la kishu bi halu da ka ba shi aka gicciye ba sannan kuma ba dan Allah bane Allah bai riki da ba Allah ya faɗi wannan ya nana ta babu adadi takadu samatu tafaddalna wa tashaqqu al-ardu wa takhru al-jibalu hatta anda wa rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada san ba shi wa ba dai wa qul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to tunda ka suka ci gaba da cewa Allah yana da da kamar da suke faɗa har yanzu waɗannan ba su ake ce ma nasara ba wannan sunan su Kirista waɗannan kafirai ne ba kasa cikin lissafin musulmai Kirista masu cewa Allah yana da daka kafirci suke faɗa Allah ya ambace annasara yace wallazina allazina amanu wallazina hadu wannasara wasadiina shi aka ambace sadiawa sadiawa din nan an yi sabani akan su waye su malaman tafsiri zantukan su sun yi shakin sun raurawa game da su waye sadiawa wasu suka ce sadiawa ana nufin mutanen kasar Makka da Ta'ifa da Madina wanda ake ce musu al-hunafa wanda suka ci gaba da rayuwa akan addini tabbatacce kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su biye masauran al'ummar larabawa wajen bautar gumaka ba su ake ce ma as-sadi'a inji wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce a'a as-sadi'a qaumun kanu yaquluna la ilaha illa Allah wa yahujjuna ila al-ka'bati wa yaqra'una az-zabur wa laysu bi yahudin wa la nasara shi wasu mutane ne da suka rayu ala fatratin min ar-rusul lokacin da babu annaba wadanda sun kasance suna fadan la ilaha illallah sun kasance suna zuwa ka'aba su ziyarar dakin Allah sun kasance suna karanta zabura littafin annabi wani kenan Musa ha Musa ko
Daud
annabi Daud kafa annabi Daud suna karanta kafa annabi Daud sannan kuma su ba yahudi bane su ba nasara bane zance na biyu kenan zance na uku wasu suka ce wata mazhaba ne cikin mazhabar kiristoci su ake ce masa as-sadiq wasu suka ce su ne waɗanda suka saura akan addinin gaskiya daga cikin mutanen ko ina a duniya waɗanda ba su yi bautar gumaka ba kafin yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suka ce as-sabi'a wata kungiya addini ce wanda har yanzu akwai wasu kungiyoyin addini a kasashen Larabawa kuma kasar Iraki waɗanda ake kiransu da wannan sunan suna arewacin Iraki. Wallahu a'lam. Wasu suka ce sabi'a wasu mutane da suke bautar mala'iku. Zagan su bautar mala'iku ga shirka suka yi. A take cire malaman tafsiri ba su da wani zance tsayayye gaba da su. Wasu sun ce mutanen annabi shifu mutane ne da suka shiga addinin annabi shifu ɗaya daga cikin annabawa da suka zo a bayan annabi Isa alaihi salam sun zauna da annabi shifu sun yi addini tare da shi sun yi gani tare da shi. Haka dai aka yi ta wannan zantuka marasa daidaita da junansu. Al-Imamu Ibn Hazm a cikin Al-Fisal fil milal wal ara wal ahwali wal niyat yake cewa kana alladhi yanfiru as-sabiquna aqdamu al-adyan ala wajhi al-ard wal ghalibu ala ad-dunya. Yace addinin da sabi'awa suke yi shine addini mafi tsufa a cikin addinan duniya wanda kuma ya yi duniya ko ina ila an ahadathu fihi al-hawadith. Da sunan addinin gaskiya kuma sun dade akan addinin musulunci har suka bar su kawo bidiyoyi fa ba'athallahu ibrahim bil hanifiyya. Su ne mutanen da annabin Allah Ibrahim Allah ya aiko shi a cikinsu da addini wanda yake miƙaƙƙe wanda za ki ila innahum kanu ala dini nuhi da aka ake cewa suna kan addinin annabi Nuhu a wanda suka gurɓata yattabi'una almuallimin alawwalina bi dini sabi'a wa huma shifu wa idris. Wato suna kan addinin annabi Nuhu na dacan na dacan kuma suna bin tafarkin annabawan Allah guda biyu annabi Shitu da annabi Idris. Wannan magana tana cikin littafin Al-Milal wal Nihal Al-Fisal fil Milal wal Nihal na Al-Allama Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi. To waɗannan duka koma wanda tafarki da mutum yake da Allah ya hada sai ce man amana billahi duk wanda ya yi imani da Allah wa amila amalan salihan yayi aiki nagari wa amana billahi wal yawmil akhir ko wanda ya mani da Allah da tashi alkiyama wa amila amalan salihan ya aiki da dai wadannan sharadan guda uku duk wanda ya cika su to ne tsira wurin Allah. In ya ga dama ya kira kanshi da duk wani suna in ya ga dama ya kira ka yi rayi a ko ina ma in wannan yana nuna mana adalcin Allah game da wato dan adam wanda in da ya bauta wa Allah yadda Allah ya ce to zai tsira. To kuma nuni zuwa ga cewa addinan da mutane suka yi a wasu zamanna kafin musulunci inda sun yi su yadda Allah ya ce za su tsira shine imani da Allah, tabbatar da tauhidin Allah, tabbatar da ikhlasi wajen tsayanta Allah game da halittarsa, game da kasancewar shi mutuntanta a mutuntawa, game da kasancewar shi Ubangiji wanda yake da kyawawan sunaye wanda babu mai irin su. Wato ka tabbatar da tauhidin Allah ta dukkan fuskokinsa. Sannan imani da ranar alkiyama wanda zamu mun ji arna yana ɗaya daga cikin babbar rakiza ɗaya daga cikin rakiza guda uku na duk wani sako na annabta da Allah madaukakin sarki ya aiko shine imani da ranar lahira. Sannan sai kuma mutum ya aikata aiki na gari gwargwadon shari'ar zamanin da yake. Idan a zamanin Yahudawa ya rayu ya aikata aiki na gari gwargwadon abinda shari'a ta ce wannan shine aiki na gari. Haka nan a cikin Kirista, haka nan a cikin Sabi'awa, haka nan a cikin wato al-mu'minun al-umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yayi wannan abubuwa a lokacin da Allah ya aiko da wani manzo a wani zamani cikin zamannuka ya bi wannan manzon a bisa wannan hasken da ya tsira. Wannan kuma tabbata mana da cewa addinin annabawa duka iri ɗaya ne, duka tushen shi ɗaya ne, shine mene imani da Allah, gaggata annabawa, imani da lahira, da yin aiki da shari'ar da Allah ya saukar gwargwadon zamanin da Allah ya saukar. Wannan kuma yana mana cewa shi yasa aka kira dukkanin addinai da musulunci. Yasa Allah yake cewa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, duk wanda ya bi wani addini ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa ra'a baba wa fil akhirati min al-khasirin cikin Ali Imran. Wato wannan abin da aka ambata shine musulunci, al-iman billahi wal iman bil yawmil akhir wal amal salih, iman da Allah zai tashi alkiyama da kuma aiki na gari. haka duk wanda ya haka ya samu sharadin da zai zama cewa yayi ayyukan da Allah ya daura mushi ya samu sharadin gaskata annabta da manzancin duk annabin da ya rayu shi haka wannan aya tana bude mana kofar ta kina ake bi a samu farala Allah shine ta hanyar imani ingantacce da Allah bada kutun sarki imani da lahira da kuma aiki na gari idan mutum yana wata daga cikin sunan addinin sai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarin abu akan wadancan yana da ƙarin sharadin ya tsira kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi na rantsa da Allah ubangiji wanda ran Annabi Muhammad yake hannunsa sallallahu alaihi wasallam la yasmau bi ahad min hadhihi ummati babu wani mutum da zai ji labari na a cikin al'ummar dan adam yahudiyyun wala nasrabiyyun fa yahude ne ko kirista thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi sannan kuma ya bari har ya mutu bai yi imani da alqur'ani ba illa kana min ashabin nar ya zama da wuta to da ka wancan ka'idar tana da ƙari aka ga a ciki ba ambaci ba ambaci imani da annabawa ba man amara billahi واليوم الاخر وعمل اغبا ابتي ورسول الله ولك akwai ƙarin imani da annabin zamaninka idan kuma ƙarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imanin da kai da annabin zamaninka ba zai tsoratar da kai ba har sai kai imani da shi wannan annabi wanda yake cikin makin annabawa kai hata su kansu annabawa daga cikin su wanda duk ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma dole sai dai ya aje kalbin shi na annabta ya shiga cikin jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauka da Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana raye babu yadda dai Allah ya karbi sakon da ya yadda da shi sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Isa alaihi salam wanda Allah ya ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa zai dawo ƙarshen duniya in ya dawo zai dawo ne a matsayin ɗaya daga cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dai daga cikin annabawa ya gama aikin shi na annabta in ya dawo shi ma a matsayin sahabi yake haka ibn hajar yace a matsayin sahabi saboda ai ya gama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ainihin wato Isra'il da Miraj kuma ya gama da shi mu'minan da yana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ibn hajar yace shi ma ya zama sahabi haka ya fada a cikin al-isaba fi jami' as-sahaba wallahu a'lam wannan da musu da kowane lokaci bari mu dakata ne insha Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam